et à tout le monde, à tout le peuple malien, surtout que Dieu.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 19 ga watan Disambar 2024. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da nuna damuwa game da rashin ganin tasirin kasafin kuɗaɗe da gwamnatoci ke yi duk shekara. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Menene tasirin kasafin kuɗaɗe a kanku? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Zababben shugaban Amurka Donald Trump ya ce wajibi ne shugaban Ukraine da na Russia su yi shirin kulla yarjejeniya don kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ya yi kaca-kaca da Ukraine tun 2022. Ya kuma kushe matakin Joe Biden na sahalewa Ukraine ta kai farmaki cikin yankin Russia da makaman da Amurka ta tallafa mata da su, wanda ke nuni da cewa idan ya karbi ragamar mulkin kasar da yiwuwa ya janye tallafin. Shugaba Trump ya ce zai yi yunkurin samar da zaman lafiya tsakanin Russia da Ukraine a farkon sabon wa'ajinsa, sannan ya ce ya yiwu bangarorin biyu su haƙura da wasu bukatunsu. Zababben shugaban Amurka don Donald Trump kenan ke cewa akwai buƙatar a yi sulhu. An kashe mutane da yawa, wannan yaƙi ne, alƙaluman sun yi yawa sosai, ya kamata a rungumi sulhu, sannan ya kamata shi ma Putin ya yi sulhu. Ya kuma ayyana matakin Joe Biden na amincewa Ukraine damar harba makamai masu cin dogon zango cikin Russia da wauta kana babban kuskure. Washegari Kiev ta maida wato fadar tsakiyar birnin Moscow. Yanzu da dakarun tsaron Ukraine suke ikirarin ita wato kai munanan harin da ya kashe wani babban jami'in sojin Russia bayan da ta dasa wani abun fashewa da aka makala a jikin babur ɗinsa wasu 'yan kilomita daga Red Square. A yau Alhamis, Amurka ta kakabawa Iran da ƙawayenta na Houthi takunkumai kamar yadda aka wallafa a adireshin yanar gizon ma'aikatar baitulmalin ƙasar, wanda ta ambaci sunayen wasu mutane, kamfanoni da jiragen ruwan da ake bibiya. Takunkuman sun shafi wasu jiragen ruwa uku da ke da hannu a dakon man fetur ɗin Iran, waɗanda suke samar wa shugabannin Iran kuɗaɗen shiga na biliyoyin dalar Amurka, tallafawa shirin Tehran na samar da makamashin nukiliya, sarrafa makaman ballistic da ɗaukan nauyin ƙawayenta da suka haɗa da Hezbollah, Hamas da Houthi, inji hukumomin baitulmalin. Amurka ta kuduri kai hari a mahimman kafofin da ke samar da kudaden shiga da Iran take gudanar da ayyukanta, inji Bradley Smith, sakataren rikon kwariya kan al'amuran ta'addanci da sa ido akan kashe kudade cikin wata sanarwa. Iran ta ce tana amfani da nukiliyan da take samarwa karkashin shirinta na samar da nukiliya ta hanyoyi masu kyau ne. Wani sabon rahoton da wata kungiyar, wato da kungiyar nan tarajin kare haƙƙin bil'adama Human Rights Watch mai ofishi a New York ta fitar yau Alhamis, ya zargi Isra'ila da aikata laifin kisar ƙare dangi ta hanyar hana fararen hula a Gaza samun ruwan sha, wanda ake kyautata zaton ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Rahoton da aka wallafa a adireshin yanar gizon kungiyar mai shafi 179 ya bayyana cewa tun bayan barkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da kungiyar mayakan Hamas a watan Oktoban 2023, hukumomi da dakarun Isra'ila sun katse baiwa yankin Gaza ruwa, sannan da sannan daga baya suka hana yankin na Gaza ruwan famfo, sannan kuma suka katse lantarki tare da takaita samar da mai, lamarin da haifar da taskaro a fannin tsafta a gidaje a wannan yankin. Baya ga haka, rahoton ya ce da gangan Isra'ila ta lalata na'urorin tsaftace ruwa da na gyaran na'urar samar da ruwa kana ta rufe hanyoyin da ake bi a kai wa mutane kayayyakin agajin jinkai. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Rasha Vladimir Putin yau Alhamis ya yi watsi da ra'ayin cewa shugaban Siriya Bashar al-Assad ya nemi ganin bayan Rasha. A yayin wani taron manema labarai da Rasha ta saba gabatarwa a Rasha a duk shekara, Putin ya ce Rasha ta cimma manufofinta a Siriya, inda ta garzaya don ba da tallafin soji kai tsaye ga gwamnatin Bashar al-Assad sama da shekaru 10 da sabata, inda ta murkushe 'yan tawaye. Dakarun Rasha sun gudanar da ayyukansu daga wasu sansanoni a wajen Siriya, inda suka kai hare-haren saman da suka sake taimakawa sojojin gwamnatin Assad samun nasara a yakin basasar.
Aisha Ma'az aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. 'Yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa ganin cewa maƙudan kuɗaɗe da kowace shekara ake ayyana za a yi amfani da su wajen samar da ayyukan ci gaban ƙasar sun kasa yin tasiri da za a ce madalla. Duk da haka kuma kowace shekara sai an ayyana wasu da za a sake kashewa, duk da yake an kasa ganin tasirin na shekarun baya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
A kowace shekara cikin watan Disamba, gwamnoni a Najeriya har ma da shugaban kasa sukan bayyana gaban majalisun dokoki su ayyana shirinsu na kashe maƙudan kuɗaɗe da suke sa ran za a samu, da kuma wuraren da za a kashe su, da ci gaban da ake sa ran za a samu. Sai dai duba da tsawon shekaru da aka ɗauka ana irin wannan tanadi, idan aka auna da yanayin ci gaban ƙasar da take a kai yanzu, wasu na ganin cewa akwai lauje cikin naɗi. Alal misali, a shekarar bara shugaban kasar Najeriya ya gabatar da kasafin kuɗi na naira trillion 27.5, inda shugaban ya ce duk da yake tattalin arzikin duniya na cikin kalubale, gwamnati za ta yi tsaye domin inganta tsarin tattalin arziki a Najeriya. Sai dai har zuwa wannan shekara da ya sake bayyana gaban majalisa ya gabatar da kasafin kuɗi, 'yan kasar na ganin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a tattalin arzikin Najeriya, musamman duba da yadda suke kokawa akan matsanancin hauhawar farashi da karewar darajar naira da dai sauran matsaloli. Barista alkali Sidi Bello mai sharhi ne akan lamarin yau da kullum a Najeriya.
Da aka cewa donka aka abu, amma alhali kullum kana cikin musiba, kana cikin damuwa. Yan an kai kasafin kuɗi, mutane shugabanni waɗanda annan su aka wa wannan kasafin kuɗin, domin zaka isko cewa duk wani wanda ai shugaba babu inda yake da tangarda. To me amfani kasafin kuɗin? Kuɗin da aka ce ana tara da matsan mutane da ake, shin wa aka tara ma? Don uhanin wa aka tara? Wannan shine fahimta ta gaskiya.
A hawajin masana tattalin arziki ma, ko wannan kasafi na wannan shekara abu ne tamkar holoko. A cewar Dr. Abdulsalam Muhammad Kani, shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye akan da'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma.
Ka leka cikin kasafin kuɗin, ka ga kurakuran da suke ciki. Doka ta ce kada gibin da ake da shi ya gota kaso 3 na GDP ko ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. To ka duba, za ka ga wannan kasafin kuɗin yana da gibi na trillion 13 da biliyan 140, wanda ya kama kaso 3.8. Sannan in ka leka cikin kasafin kuɗin, za ka ga aƙalla sama da trillion 15 za a yi amfani da ita ne wajen biyan basussukan da aka ci marasa amfani ga ita ƙasa. So kaga in ka kalli kasafin kuɗin namu, in kai mai taza da tsifa, za ka ga sunansa holokos. Najeriya mun ce shekara mai kama za mu riƙa haƙo mai ganga miliyan 2.6, wanda ba za mu iya haƙowa ba, domin shekaru 8 baya ba a taɓa haƙowa ba. Wannan shekara ɗaya da wani abin baya ma ba a taɓa haƙowa ba.
Shi ma Dr. Rufa'i na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto na ganin an jima ana kasafin kuɗi cike da kurakurai a Najeriya, shi yasa ba a ganin tasirinsa.
To, halal haƙiƙa, idan za ka tsaya ka dibi meye musabbabin wannan matsalan, za ka ga cewa mahi yawa a yanzu Najeriya ta ce za ta je ta ciwo bashi na tiriliyan 13 da ɗigagga domin ta cike gibin kasafin da za ta yi na bana. Wannan bashin zai an biya mishi ruwa, kuma ba biya mishi ruwa kadai ba, mahi yawan bashin ma matsalar da ke faruwa a Najeriya za a yi dabatin ɗin shi ya bi wata hanya ko wasu su sace ko kuma a yi abubuwan da ba su ya dace a yi ba.
Su ma da 'yan ƙasa na kallon matsaloli tattare da yadda tsarin ke tafiya kamar yadda Abu Ja'far Assalafi ke gani.
Abu na farko abin da ya kawo mana wannan matsala shine rauni na shugabanci. Ta yadda shugabanninmu sun fi shagaltuwa da abin da za su burge mutane ba wai abin da za su gina al'ummarsu ba. Abu na biyu kuma mu karan kanmu talakawa lalacewar tunaninmu ta yadda ba mu cika damuwa da mu bibiyi yadda ake kashe mana kuɗaɗenmu ba, misali idan aka yi budget.
Wannan matsalar dai abu ce da ke cigaba da susaran 'yan Najeriya musamman talakawa. Ƙasa waɗanda su ne suka fi dogara ga gwamnati wajen samar da ababen more rayuwa, kuma fatar su ba za ta wuce samun sauyi ba domin samun ci gaba mai ɗorewa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To madalla gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yau kan wannan batu za ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku. Menene tasirin kasafin kuɗaɗe a kanku? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da shirin yanayi da muhalli yake waiwaye a kan wasu mahimman maudu'an da muka taɓo a cikin wannan shekara mai bin kwana, yau za mu waiga ranar 8 ga watan Fabrairun 2024 inda muka yi nazari akan makamashi mai tsafta da muhimmanci da kuma ƙalubalen samar da shi a Najeriya. Alhaji Lawali Yakubu Gada, shugaban kamfanin samar da makamashin Grenado International Limited, sannan babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change, ya yi ƙarin bayani a game da bambancin da ke tsakanin makamashi mai tsafta da mara tsafta.
Bambancin ya taso ne daga irin sanadarin makamashi waɗanda aka haƙowa ga ƙasa, wato fetur da gas, suna fitar da hayaƙi mai ɗumama yanayi, wato ana kira shi carbon dioxide a Turance.
Wato shi ne kuma fossil fuel?
Su ai fossil fuel ɗin kashi huɗu ne. Akwai shi carbon dioxide, akwai carbon monoxide, akwai sulfur, akwai har su chlorofluorocarbon. A fossil fuels ɗin duka su ne suka ƙunshi fetur da gas da coal, abubuwan da ake haƙowa a ƙasa. To su suna da illa ga muhalli domin suna fitar da waɗannan hayaƙai da aka faɗi na carbon dioxide, kuma su suna ƙarewa da arsenic. Su kuma waɗannan
ba na tare numfashinka ba, idan ka ce suna ƙarewa me ake nufi da haka?
Wato su Allah ya riga ya halicce su shekaru masu yawa da suka gabata a cikin ƙasa, don haka suna nan ne kamar mutum ya aje abu a tsin, yana duka yau gobe, yana duka gobe za a waye gari. To amma su makamashi waɗanda suke ba sa ƙarewa, waɗanda ba sa fitar da muhalli, to su ana sabunta su. In na ce waɗannan makamashi sun haɗa da hasken rana da iska da hydrogen da kuma hydro, su kansu makamashi da ake samu daga ruwa. To waɗannan su ba sa ƙarewa, saboda yadda ake samar da su ba wai an riga an halicce su bane tun azal-azal, yanzu ne aka kirkiro su, kuma za a ci gaba da kirkiro su har nukiliya yana cikin makamashi waɗanda ba ta yanayi mai tsafta. Abin da yasa aka ce musu masu tsafta, saboda ba sa fitar da wannan mai ɗumamar yanayi, carbon dioxide.
Waɗannan jerin iskan da ka zayyano guda huɗun nan,
na'am, yawa su waɗannan ba sa fitar da shi, yasa aka ce musu masu tsada. Waɗannan yanzu nan idan kita da generator a gidan, cikin kwana uku za ki ga yadda bangon zai yi baki, ma'ana wannan shine rashin tsaftar su. To haka suke ɗumama yanayi a cikin sararin duniya.
A ranar 28 ga watan Yulin bana kuma shirin yanayi ya taɓo batun matsalar ambaliyar ruwan da aka fuskanta a sassan kasar Abana, amma musamman da jihar Lagos. A ranar 3 ga wannan wata mai ci na Yuli ne aka yi wani ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a jihar Lagos, wanda ya haifar da ambaliyar ruwa a wasu sassan jihar, lamarin da gwamnatin jihar ta danganta da yanayin jihar. Kodayake, bisa al'ada a farkon duk shekara, hukumar hasashen yanayi ta Najeriya tana ba da sanarwa akan hasashen tana kakar damuna, kuma a bana ta yi bayani cewa jihar Lagos da wasu jihohi a sassan kasar baki ɗaya za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa da zummar ɗaukan matakan kan da garki. Wannan shine dalilin da yasa na tuntubi Samani Idris Kaura, dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya kuma masani akan al'amuran sauyin yanayi, wanda yace batu ne dake buƙatar gwamnati ta sanya ido akan ayyukan da mutane suke aiwatarwa.
Shi ambaliyar ruwa akwai abubuwa biyu dake kawo shi, waɗanda Allah Ubangiji ya kawo, kamar irin samun ruwan sama mai yawa ko kuma yanayi na wasu gurare da suke suna kusa da gulabe. Akwai kuma mutane suna yin abubuwan da ke sa a samu matsala ta ambaliyar ruwa, kamar su je su yi gine-gine akan hanyoyin ruwa da kuma zubar da shara a magudanan ruwa da sauransu. Jihar Lagos tana cikin jihohi a Najeriya waɗanda suka saba samun matsala ta ambaliyar ruwa, saboda kowa ya san jihar Lagos, ya san jihar Lagos zagaye take da ruwa. Sannan kuma a jihar Lagos babu isasshen magudanan ruwa a wasu unguwanni, kuma akwai mutane da ke zama kusa da ruwa ko kuma sun zo sun yi gine-gine a wuraren da bai kamata a yi gine-gine ba. A watan da ya wuce na ga kwamishinan kula da muhalli na jihar Lagos ya ji a irin waɗannan guraren, ya ba da izini a ruguje wasu gidaje waɗanda bai kamata a gina su ba. To akwai laifin mutane da suna zuwa suna gine-gine inda bai kamata a yi gine-ginen ba. Ita kuma gwamnati bai kamata a ce bata san cewa ana gine-gine a gurin ba, ya kamata a ce gwamnati na sa ido kar ma a yi gine-gine a waɗannan guraren.
Yayu mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 15 ga watan Agusta, inda muka taɓo zaman tuntuɓar da hukumar Watershed Erosion and Climate Change ta shirya a jihar Kano don tattaunawa akan ƙudurin samar da dokar sauyin yanayi a jihar. Daidai kuma ya ce ba girin-girin ba ta yi mai.
Profesa Abubakar Dambazo, malami a sashen kimiyyar ilimin geography a Jami'ar Fasaha ta Wudil, ya yaba da yunkurin gwamnatin jihar Kano na samar da dokar sauyin yanayi ƙarƙashin jagorancin Watershed Erosion and Climate Change Agency, wato hukumar da ke kula da sauyin yanayi da zaizayar ƙasa, amma ba girin-girin ba ta yi mai.
Gaskiya watan da farko ma dai abin mamaki ne a ce sama da shekara 30 ko 40 da muke zaune a matsayin jiha irin ta Kano, da kuma masana da suka san menene illar shi wannan canjin yanayi da illolin da zai iya jawowa ga al'umma, ga ƙasa gabaki ɗaya, a ce a matsayin mu ta jiha kamar Kano ba mu da wani tsari ko daftari da zai kawo hanyoyin da za a yi maganin ita wannan matsala. Wannan abu ne mai kyau, kuma abu ne da ya dace, kuma abu ne da ya kamata a ce tuntuni an yi amma ba a yi ba. To amma yanzu kuma an sami ita hukuma da ta shiga gaba domin sanin mahimmancin abin aka zo aka ce a yi, to kuma ya kamata a ce in an yi din a tabbatar cewa an aiwatar da shi domin a samu ci gaban da ake bukata a kai. Mafi yawancin matsalolin da muke da su a kasar nan shine ba wai yin daftarin ba, amma babban matsalar shine akwai abubuwa da dama an yi su, tsare-tsare masu kyau waɗanda an aiwatar da su za a samu ci gaban da ya kamata, amma in an yi din sai a bar su a nan ko don dalilin siyasa ko kuma dama can watakila tunanin da yasa aka yi din shine akwai wani abu da aka hango a sama ko wani kuɗi da ake so a samu, sai kuma aka ce a'a ai ba za ku samu wannan kuɗin ba sai kuna da daftari mai kama kaza da karan kuma in aka zo aka yi sai a ba abin ba tare da an yi amfani da shi ba.
Mai sauraro, abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin shirin na wannan makon. sai a kasance da mu zuwa makon gobe domin yin dauraya akan batutuwan da muka yi nazari akan su a bana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Levis Gresham da ta daidaita mana sauti, Aisha Ma'azu ce take sallama daga nan birnin Washington DC.
To a gaida Aisha. To yanzu kuma lokaci ya yi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa menene tasirin kasafin kuɗaɗe a kanku. Kamar yadda muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. Yanzu mun sami kira daga Kwantagora daga jihar Niger ko? To injiniya mai gero muna jiran ka.
Wato haji baballe, wato kasafin kuɗi mu a talakawa bai da wani amfani, sai ka ko a ru'aru ana yi ne amma babu ci gaban da muka gani.
Me yasa ka ce haka?
Kari da Allah, duk kasafin kuɗin da aka sai dai ya kare ga gwamnati da 'yan majalisu da shugaban ƙasa, mu talakawa ba wani abin a zo a gani wanda aka yi muna. Su ke ran da kuɗi su dan ba mu gani a ƙasa ba. Yanzu da ke an ce ₦47.9 trillion za a kafa yi bana. To ba wani ajiye ko na bara da an kai ba muka tasiri ba, na banan ba za mu ganin tasiri. Su ke rada kuɗin su haji haji ba balle, su ke rada abin su mutane ta ba wani ci gaban da muke gani.
To amma wasu masana suna magana cewa ku ne ba kawai bibiyar yadda gwamnati take aiwatar da kasafin kuɗin.
Ba haka nan ba, bibiya ko mu talaka mu bibiya ni za a yi, sun na ga ba mu da hanya, babu wuta, babu ruwan sha, babu ilimi. To inda kamar ba wai a ɗauki kuɗi ya ba mu ba, amma a yi muna aikin da za mu gani a kasa wanda za mu morewa, shi ne muke so. To ba a yi sai dai sarrafa kuɗin fa jihar Zamfara.
To mun gode injiniya mai gero daga jihar Niger. Yanzu mun sami kira daga jihar Nasarawa, waye a kan layi?
Assalamu alaikum, sunana Shafa ne, katin magaji dan ya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam barka da yake.
Yawa barka ka dai.
To gaskiya magana shi ne, mu talakawan Najeriya kullum gafara sa ba mu ganin kago. Gaskiya magana, saboda shugabannin mu na Najeriya ba tausayi talakawan kasar su suke ci ba. Yanzu talaka zai tashi ya je asibiti, wallahi wallahi abinda zai saya kuɗin magani ma ba shi da shi, kuma rashin lafiya ma babu kayan aiki. Hanya a kasar nan namu Najeriya babu hanya gabaki ɗaya, ba ruwa, ba wuta, ba wannan, ba wannan. Saboda haka mun shuwa gabanin Najeriya mu dai har kullum mun koma ga Allah kawai, muna kallon saboda zaluncin nasu ya yi yawa. Allah ya sa mu gama da wannan duniya.
To amin, mun gode. Yanzu daga jihar Nasarawa za mu tsallaka makwabcin Najeriya wato jamhuriyar Nijar, waye a kan layi?
Assalamu alaikum baballe.
Assalamu alaikum salam.
Mamala Ali shugaban kulab za isan ka dogon duji a cikin jahohin Niger.
To mamala Ali muna jin ka.
Ina duka ga wannan kuce kuce da yawa a kasan kuɗi. Tabi da talaka bai sa abin da ake take ba. Lalle ya kamata tunu ku kai hankali. Abinda za ka kai kasa ka gaba shine aka so gare ka, ba abinda zai mai da kasar Najeriya baya ba. Tabi da wajen kan kuɗin gane shi ko ta dumuwa wanda bai dace ba. Nagode mu dai America, umma mala Ali daga Rugo.
To mun gode mala Ali. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna, waye akan layi?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Ibrahim Alarama muna jin ka.
To gaskiyar magana, wannan kasafi mu ba ma ganin tasirin shi matuka. Ila iyaka mu ce kawai suka yi ma kansu ne, kuma duk wata kafa da talaka zai yi bibiya, wallahi tallahi sun kulle. Mun dai kiran mu je ga gwamnatocin nan namu, gaskiyar magana su canza tsari. Za ka ji tiriliyoyin kuɗi, tiriliyan 47, amma a ce har shekara ta ƙare ba za a samu ingantaccen tsaro ba, ba za a samu ingantaccen wutar lantarki ba. Hatta noman nan shi ma za a ga babu wani tsari a kai. To waɗannan kuɗaɗen ina suke zirarewa? Ima kansu mai sabis ke mutalaka abin da yake buƙata a gani a ƙasa.
To mun gode Ibrahim Alarama daga jihar Kaduna. Har yanzu dai muna jihar Kaduna, waye a kan layi?
Assalamu alaikum, Rabi mai manja da kanwa dokan dore.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
To maganan dai guda ɗaya ne, wannan kaga bai fashi da wani amfani a takarda muke jin shi kawai. Ai kana bari su shewa su kwace kuɗin su a jiyo su kuma shiru.
To amma kuna bibiyar shi yadda hukumomin suke aiwatar da kasafin?
To mu bi ta ina za mu je mu bin dai ba ta irin nan gidan ruwan da za mu danyi labari ba mun san ina mu.
Nufi na bako a bibiyar wakilanku da kuma gwamnati kamar ta jiha ko ta tarayya tunda akwai damar da mutum yake da ita ai.
To wakilai muna san su dan san mana dan abin da su ya gowon kai magana ba za a baka ba ba za a san maka ko titi ba ina ka ina wani guyin bincike mishi wani magana mai mara kyau.
To mun gode yanzu za mu leƙa jihar Kebbi wai a kan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amma alaikum salam da wa muke magana?
Akwai magana daga na yana buta a sami na ka shanga lokal gannar jihar Kebbi kuma tare da ni ina tare da na gada.
To muna jinka menene ra'ayinka?
To ya abin da za mu ce a kan kasafin kuɗin Najeriya to ne mu ce Allah shi mana sauki kuma mun san an yi kasafin lallai tabbas amma mun san za a yi kasafin ne na rarrabawa gari da su ne za su rarraba abin da ne rarraba kuɗin ne za su ƙare a kan ɗan majalisu sanatoci gwamnoni ɗan motoci wurin tare-tare taru shi ke nan nan kuɗin za su ƙare mun sai dai mu ce Allah shi ƙara rufa mana asiri amma ba mu da wani abu.
To amin mun gode har yanzu dai muna jihar Kebbi waye akan layi.
Kana magana da Bala Sarki sawun garin Kalar da karamar hukumar Bagudo.
To Bala Sarki muna jin ka menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina ta sahin da aka ce inda dai ni ji da dama dama da aka ce an ba jihar tsaro muhimmanci babban ka. To da fatar da Allah ma'aikatan na gwamnatin tarayya ainihin sojawa da sauran dai shugabannin na a ce an yi unhwani da waɗannan kuɗaɗe don saboda kaga irin Zamfara Sokoto irin Kaduna sauran dai jihohin Katsina akwai matsalolin tsaro gaskiya don Allah a ba sauran nan muhimmanci na a kula da lahiya da ilimi sauran su in a yi unhwani da waɗannan kuɗi to gaskiya talaka zai ji sauki.
To Bala Sarki mun gode kwarai da gaske. Mun gode da duka sauran waɗanda suka kira mu muna godiya sosai da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
To a takaicen zababben shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci shugabannin Ukraine da na Russia su yi shirin yin sulhu don kawo ƙarshen mummunan tashin hankalin da ya yi kace-kace da Ukraine tun 2022. Ya kuma kushe matakin da Biden ya ɗauka na sahalewa Ukraine kai farmaki cikin Russia da makaman da Amurka ta tallafa mata da su wanda ke zama manuniya wato wanda ke zama manuniya cewa idan ya karbi ragamar mulkin kasar da yuwa ya janye matakin tallafin. A yau Alhamis, Amurka ta kakabawa Iran da kawayenta na Houthi takunkumai kamar yadda aka wallafa a adireshin yanar gizon ma'aikatar baitul malin kasar wanda ta ambaci sunayen wasu mutane kamfanoni da jiragen ruwa da ake bibiya. Takunkuman sun hada da wasu jiragen ruwa uku da ke da hannu a dakon man fetur ɗin da Iran take samarwa shugabannin kasar kudaden shiga na biliyoyin dalar Amurka tallafawa shirin Tehran na samar da makamashin nukiliya sarrafa makaman ballistic da daukan nauyin kawayenta da suka hada da Hezbollah Hamas da Houthi inji hukumomin baitul malin. Wani sabon rahoto da kungiyar nan ta karajin kare haƙƙin bil'adama Human Rights mai ofishi a New York ta fitar yau Alhamis ya zargi Isra'ila da aikata laifin kisar ƙare dangi ta hanyar hana fararen hula a Gaza samun ruwan sha wanda ake kyautata zaton yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane. Rahoton da aka wallafa a adireshin yanar gizon kungiyar mai shafi 179 ya bayyana cewa tun bayan barkewar yaƙi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas a watan Oktoba hukumomin da dakarun Isra'ila suka katse ruwa a Gaza.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da producer mu Julie Leathers Gresham. da kuma injiniyanmu na yanzu Rob McLean. Ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sayi ne lafiya. Ma'assalam.